l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa headquarter sojojin Najeriya ta damke wasu manyan dillalan miyagun makamai na ƙasa da ƙasa a jihar Sokoto. Za mu ji kuma irin matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauka domin kaucewa sata jaraba bakaloriya da aka soma a jiya a dufaɗin ƙasar. A kun shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Najeriya Litinin da daddarar jam'iyyar Democrat a Amurka ta buɗe babban taronta na ƙasa da za a shafa kwanaki huɗu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus, inda suke fatan zai taimaka wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden samun nasara akan shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Michelle Obama da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da kuma tsohon gwamnan jihar Ohio John Kasich da ke sukan lamirin Trump suna cikin waɗanda suka gudanar da jawabai akan Biden ɗan shekaru 77 a taron tsaye da shi takara a daren farko. A watannin da suka gabata, Sanders ne ɗan takara na ƙarshe da ya fafata da Biden a takarar tikitin jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasa. A wani ɓangare na saƙon Michelle Obama da aka naɗa a faifai da aka saki gabanin taron, ta bayyana Biden a matsayin mutumin kirki mai riko da addini. Michelle Obama ta ce ya san yadda zai ceto tattalin arziki, yaƙi da annoba da kuma jagorantar ƙasarmu, kuma yana sauraro. Zai kuma faɗi gaskiya, kana ya yadda da kimiyya, zai yi mulki a matsayin wanda rayuwarsa take abin koyi gare mu. Jiya Litinin jam'iyyar Democrat ta fara babban taron tsaye da ɗan takararta ta yanar gizo, yayin da shi ma shugaban ƙasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yaƙin neman zaɓensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. A wani abu mai kama da yakin neman zaɓe da ya tsaya a tashoshin jiragen sama a jihohin Minnesota da Wisconsin jiya Litinin, da aka saka waƙar taken yakin neman zaɓensa na Make America Great Again, shugaban ƙasar a yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayansa da aka gayyata a kan titin jirgin sama, ya zargi abokin takararsa zaɓen da kasancewa ɗan amshin shatan masu sassaucin ra'ayi. Trump ya yi gargaɗin cewa samun nasarar jam'iyyar adawa a watan Nuwamba, nufin buɗe kan iyakokin ƙasa, durƙushewar tattalin arziki da kuma wasu fitintunu da za su iya bujirowa. A cikin shugabancin Joe Biden na Amurka za a iya yaye kariyar zama ɗan Amurka, kana al'ummominmu za su zama a hannun ɓata gari, shugaban ƙasar ya faɗa wa taron magoya bayansa a wajen farfajiyar filin jirgin sama na Mankato da ke jihar Minnesota. Trump ya taka rawa sosai a Minnesota 2016, amma Hillary Clinton ce ta lashe jihar. Rahotanni daga jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga a kan babura sun kashe sojojin ƙasar uku da ɗan banga ɗaya, yayin da suke ƙoƙarin ƙwatar wani ɗan ƙasar China da direbansa da 'yan bindigar suka sace. Wasu shaidun gani da ido sun faɗa wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari cewa baturen ɗan ƙasar China suna aikin shimfiɗa titi ne a ƙauyen Yakila da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Rafi. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da saƙonni na Amurka, duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kaɗa ƙuri'a a wannan makon domin hana yin sauye-sauye a sha'anin na aikiwa da saƙonni da suka yi ikirarin zai iya kawo tarnaƙi ga abin da ake tsammani na ƙarin masu jefa ƙuri'a ta hanyar aika saƙo a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. Ina ƙara ƙarfafa guwar ƙara saurin aikiwa da saƙonni, ba wai a hankali ba, Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadar White House kafin ya zarce zuwa gangamin yakin neman zaɓe a jihohin Minnesota da Wisconsin na tsakiyar yammacin Amurka. Trump ya faɗa a makon da ya gabata cewa bai amince da bayar da kuɗi dala biliyan 28 ga hukumar aika saƙonni ba, wanda za ta yi amfani da wani sashi na kuɗin wajen biyan kuɗin karɓa da kuma aikin da ake tsammani na miliyoyin ƙuri'u da za a aika daga masu zaɓe da suke tsoron zuwa rumfunan zaɓe a lokacin annobar coronavirus. Tsahon watanni Trump yana ikirari ba tare da bada hujja ba cewa aika takardun zaben da jihohi za su yi ga masu jefa ƙuri'a zai iya haifar da magudin zaɓe da kuma aringizan ƙuri'u a kansa. Ya kuma kare ɗaya daga cikin waɗanda ya naɗa kuma babban mai ba da tallafi ga jam'iyyar Republican Postmaster General Louis DeJoy na ɗaukar muhimman matakai don rage kashe kuɗaɗe a hukumar aikewa da saƙonni da kuma ƙara inganta aikinsu. Masu zanga-zanga a faɗin ƙasar Sudan suna nema a gaggauta aiwatar da sauye-sauye da aka daɗe ana jira jiya Litinin a bikin cika shekara guda da yarjejeniyar raba mukamai tsakanin farar hula da sojoji. Babban taron jama'ar a babban birnin ƙasar Khartoum ya yi kiran samun adalci da kuma zaman lafiya kafin jami'an tsaro su tarwatsa su da barkonan tsohuwa, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na France Presse ya rawaito. Sojojin Sudan sun haɓar da daɗaɗɗen shugaba Umar al-Bashir daga shugabancin ƙasar a watan Afrilun 2019 bayan da aka shafe watanni ana zanga-zanga. A cikin watan Yulin 2019, Majalisar Mulkin Soja ta wucin gadi ta sanya hannu a wata yarjejeniya da fararen hula masu zanga-zanga da dakarun neman 'yanci da ƙawancen neman canji suka wakilta. Masu zanga-zangar sun ce abin da aka amince na sauye-sauye har yanzu ba a aiwatar da shi ba. Yarjejeniyar ta watan Agustan 2019, wanda aka fi sani da ayyanawar kundin tsarin mulki, ta samar da majalisar haɗin gwiwa ta sojoji da farar hula, ta kuma kafa majalisa tare da mambobi daga mayar ƙungiyoyin fararen hula suka naɗa. Sai dai ya kamata gwamnati samar da majalisar dokoki a cikin watanni uku, amma hakan bai faru ba.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar hotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda hedikwatar sojojin ƙasar ta damƙe wasu manyan dillalan miyagun makamai na ƙasa da ƙasa a jihar Sokoto. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Da yake mana ƙarin bayani dangane da aikace-aikacen rundunar Operation Sahel Sanity mai yaƙi da 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen hedikwatar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya ce sojojin sun damƙe wasu masu fasakwaurin miyagun makamai na ƙasa da ƙasa daga jamhuriyar Nijar zuwa Najeriya.
Zaratan sojojin Operation Sahel Sanity da ke kula da karamar hukumar Sabon Birni ta jihar Sokoto sun sami wata gagarumar nasarar damƙe wasu dillalan miyagun makamai su uku a shiyar ɗan tudu da ke lardin mai lalle a cikin karamar hukumar Sabon Birni ta jihar Sokoto. Mutanen sun hada da Alhaji Adamu Alhassan, Salisu Adamu da Abdullahi Sani, dukkaninsu 'yan asalin ƙasar Nijar. Dakarun sojojin sun sami nasarar datse waɗannan masu safarar miyagun makamai ne bisa ga bayanan sirri inda suka same su da bindigu tirar AK-47 guda shida tare da gidan harsasai na bindigar AK-47 guda uku, gami da alburusai samfurin 7.62mm special guda 2,415 ɓoye a lunguna daban-daban a cikin motarsu. Binciken farko ya nuna cewa waɗannan miyagun makamai dai na kan hanyarsu ne ta zuwa hannun wasu 'yan bindiga da ke a ƙaramar hukumar ISA ta jihar Sokoto, inda amfani da su ka iya jawo halaka ga dubban jama'a da basu ji ba basu gani ba.
Kanar Aminu Iliyasu kazalika ya yi ƙarin bayani dangane da tsoron hoɓɓasa da mayakan ke yi a wannan shiya.
Dakarun sojojin sun yi arangama da wasu 'yan bindiga yayin da suke gudanar da sintiri a cikin ƙaramar hukumar Batsari ta jihar Katsina, inda suka halaka uku daga cikin 'yan bindiga kuma suka turmuje sansanonin 'yan bindiga har guda 12 a wani waje da ake kira Yoba Baranda. Haka zalika, a wannan rana dai sojojin sun yi nasarar camce masu baiwa 'yan bindiga bayanai har su 7 a tsakanin Wanke, Magani da kasuwar Dan Jibga da ke jihar Zamfara.
Kazalika, wasu daga cikin mutanen wannan yanki sun tabbatar da cewa a halin yanzu zaman lafiya kamar alasan barka. Malam Saminu Mayanti, wani mazaunin yankin karamar hukumar Batsari a jihar Katsina ne.
Gaskiya a halin yanzu, gaskiya a yankin jihar Katsina a karamar hukumar Batsari, gaskiya bakin gwargwado ana samun sauki saboda jami'an tsaron da aka kai a sassa take zagaye da cikin garin Batsari gaskiya abubuwan suna aiki bakin gwargwado gaskiya suna aiki ba dare ba rana gaskiya ana samun sauki kwarai da gaske
ya kaman su manoma sun fara tafiya gonakinsu da sauransu
ana zuwa gona ko da yaushe
yanzu dai tsaro zamu ce alhamdulillah san Allah san barka
gaskiya tsaro yanzu da sauki a cikin 100 an samu akalla ana iya samun 70% muna kadin gina mu jami'an tsaro na kasa
a cewar masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Babagamawa bayanan sirri na da matukar muhimmanci musamman a wannan zamani bisa ga dukkanin aikace-aikacen jami'an tsaro
kuma wannan shine yanzu saboda wannan abubuwa da ake samu da bayanai da ba a sai ake samu wa'annan nasarori da kama wa'annan mutane da alburusai da bindigogi wanda ake da shigo da su ba bisa ka'ida ba duk wannan hanyoyi a wanda yake ba hanyoyi ne na asali yadda jami'an tsaro suke wurin ba da sauransu to wannan ya nuna maka cewa bayanai da ba a sai yana da amfani kwarai da gaske kuma jama'a su ba da haɗin kai a jami'an tsaro duk wani abu da suka gani ko wasu abubuwa da suka sanar da jama'an tsaro su ba su bayani wannan shine zai kai mu gagaci
idan za a iya tunawa ko a bayan nan sai da shugaban kwamitin aikin soja na majalisar dattawan Najeriya da wasu sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki suka ziyarci hedikwatar ta rundunar operation sahel sanity inda suka yaba wa sojojin bisa hoɓɓasan da suke yi a wannan shiya hassan mainakaina muryar amurka daga abuja Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda ake ci gaba da gudanar da jarabawar bakaloriya ta shekarar bana. Dalibai dai fiye da 70,000 ne ke gudanar da wannan jarabawar. Kuma tuni hukumomin da ke kula da jarabawar suka bayyana cewa sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kaucewa sata jarabawa. Kamar yadda za a ci ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyar muryar Amurka da magaram Tamar Abari.
Shekara bana dai ta zama shekara ta musamman sanadiyar coronavirus la'akari da yin ita wannan jarabawar a wannan wata na Agusta kamar yadda gwamnan jihar da magaren Isa Musa ya bayyana
sauran shekaru da sun ka wuce war haka an yi wajen wata guda da ƙarewa sannan sai zamanto shekara ta taho wadda ta zo shine wannan magana ciwo da ya haddabe wa duniya gaba daya wanda don saboda kare jama'a da kare su kansu yan makaranta ya kai gwamnati a cikin matakai da doka don saboda dukkare jama'a ya ruhi duka lakwal dangance da waɗannan matakan da gwamnati ya ɗauka sai mu godiya ga Allah wannan ciwo ya ja baya da yake ya ja baya shine gwamnati ya koma ya buɗe wato makarantun ne bai zamanto an tsara wannan jarabawa
dan kauce ma duk wata matsala hukumomin ilimin sun yi kira ga masu kula da jarabawar su matsa kaimi wajen sanya ido Sule Kabiru shine shugaban cibiyar jarabawar na Lisi Ahmadu Kuran Daga yayi ƙarin haske kamar haka
Alsiya ta zo sun yi jawabai da cewa ai aiki kan gaskiya dukkan matakan tsaro da suke saboda dukkan jami'an tsaro suna nan tare da mu kuma suna aikin su sau da gawa
kungiyar halsiya mai yaki da cin hanci da sata jarabawa wacce rawa ce take takawa a wannan jarabawar madam Ahmadu Khadija wakiliyar halsiya din ta yi karin haske kamar haka
duka waɗanda examen ga kunsa da uwayen yara da surveyor da corrector da jury kai duk dai wanda yake cikin wannan tsarin ya kamata ka muka zo mu waye mishi kai bisa ga corruption ba ta kware yara mu gwada musu trishiri baya bada zuwa gaba duk corruption ba ta ba ƙasa ci gaba sai dai mu koma baya
a kwanakin baya lokacin jarabawar BPC ta huta daga secondary an samu wasu ƴan matsaloli kowane matakai ne aka dauka a ita wannan jarabawa ta bac
kusan ba zan yi wannan ba amma shi brevet da bac ba ɗaya bane shi girman diploma kin da ake samu ma ba ɗaya bane ba kuma hallo masin shi ma ba ɗaya bane saboda mu nan matakai sai mu ce alhamdulillah an dauki matakai sosai kokara wanda irin wannan abu bai iya faruwa a gare mu insha Allah
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a Benin Gwanni Haruna Mamman Bako ya yi da Zainabu Abdallah shugabar kungiyar guragun Benin Gwanni ta bayyana cewa matsalar barace-barace na kan hanyar raguwa a Benin na Gwanni bayan wani horo kan sana'o'in hannu da matasa masu nakasa suka samu a Benin na Gwanni tare da taimakon wasu kungiyoyi masu zaman kansu.
Akwai proje din da ake cema OD consortium ita kuma odin nan tallafi take samu daga voice oxfam voice suka ce bisa kai ga masu rauni suke taimako to anan kwanni ni na yi jagorancin wannan mun ka samu atelier guda hudu kowane atelier da fannin da yake kwarewa akwai masu dinkin tela akwai masu gyaran moto akwai masu gyaran salula kuma akwai masu yin lakare To yanzu mun yi wata 6 da aikin nan, kuma kowane wata ana ba su ɗaliban jika 3 na taxi. Su kuma wanda suke koya musu duk sai daidai yadda kake da ɗalibai, inda yawa gare ka kana da jika 22, in ka dan a gare ka kana da jika 13 a wata. Haka an kai wata 6. Yanzu da yake aiki ya ƙare, shi ne wanda suke tallahin sun kace su bu siyar da bagara, a zo a yi horo a gwada musu cikin tele su ji shi a radio da mutanen da an ba su horo. Kudin da an ka bada tallahi ga inda zai zo, wanda an kai ma tallahin sun ci more shi, shi ne yanzu ake nan ana tambayar dalibai, ni sun ka gane, ni abu su gane ba, kuma ga kai mata su yi su tarbi mutane wanda suke son aiki gare su.
Muna yi musan bayan an ba su wannan horo, menene shi projen da ke tallafawa yake son ya cimma ta hanyar ba su tallafa musu domin a ci gaba da koya musu ayyuka musamman na hannu.
To kun san a ƙasar mu Nijar yawanci daga kana da dan rauni ka dan ga jiki sai ka ce ka ba da dogara ga bara, shi ko projen ga so yake rage barace, yana kawo yana ba da tallahin shi dan saboda a rage bara cikin ƙasar mu ta Nijar. Yanzu wanda ya iya dinkin tela mi zai kai shi bara, an ba shi kayan aiki na tela, dole zai zamana yayi jallin shi yana samun abin da ya rike ga baki a hannun shi. Kuma wanda yake gyaran salula an ba shi jalli na gyaran salula, ai dole zai zamana ya gyarace-gyaracen su, tunda ko kakani ni na taɓa magana da waɗansu cikin masu gyare-gyaren nan, na zo na iske an kama shi jika 3 na gyaran salula. To in ka samu jika 3 ga mutum guda, ka sake wani zo jika 2, wani zo 300, haka nan ai kana samun abin da zaka ci da ya inyi. Shi yasa ne ake so a rage man disite din nan inji nasara.
To yanzu ana iya cewa ga horon da aka soma ba su zo ke yanzu sun fara cin more abin, ko kuma har yanzu horon ne suke ta doka ba su fara yin tsaye da kafafunsu ba?
To lalle atelier da yawa na shiga ciki, na shiga na dinki na iske suna dinki, ko yau ko dinkin gidan ku kai ka rage makanka larura. Na iske yan mata suna dinkin kansu, kuma suna yi ma mutane haƙƙin gyare-gyare, suna samun yan dalolinsu. Samari kuma masu gyara moto suna yi, su ma suna samu. Kowane na tambaya ce wallahi tanti muna samun bakin gwalgwado, kafin muke samun namu na kanmu.
To karfa shafa, muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar, suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu, amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai yi kamuna shirin kuwa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ba wanda ba awa ka sace. Daran da masu ya zama. Hanyu wani gonga.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa, a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma
muna tare da Usman Dan Kano da ke nan a jamhuriyar Nijar.
Usman Dan Kano haifafen unguwar Gwammajani da ke birnin Kano, karamar hukumar da Alaloka Zanna cikin birnin Kano. Yawa kuma a can na tashi, a can na yi karatun firamare da na da sakandare gaba daya. Yawa na baro Kano yanzu kusan shekara 25 da na zo nan Yamai da zama.
Iko Allah, shekara 20 a nan Yamai. Ka samu ka zagaya wasu jihohi a nan Nijar?
To gaskiya ban leka ba, sai dai akan hanya idan zan wuce, kamar dosan zuwa dai marada haka in zan wuce, amma ban samu dana lilleka ba haka. Yawa na ji har Tilibira, amma ba da zama ba dai haka. Yawa nan dai cikin birnin Yamai dai shi ne gaskiya mazaunin nawa kusan shekara 25 yanzu.
Kuma a yanzu haka kana nan tare da iyalanka ko?
Ina tare da yara 9 da mata na guda 2.
Masha Allah. To Malam Usman, me ye dalilin barin Najeriya zuwa Nijar?
To ka san inda Allah ya kaddara mutum sai ya je, to sai ya je gaskiya.
Yawa
ni babu wani wanda ya aiko min sako in taho ko kuma ya mun kwatancen cewa in zo Yamai. Yawa lokaci guda bayan sha'anin karatun abin ya dan yi tauri. Yawa kawai sai Allah ya nufi zan zo nan Yamai, abinci na yana nan. Yawa kuma sai Allah ya kwaso ne kawo ni.
haka nan ne. To malam Usman, me ka karanta a Nigeria ko zance a Kano?
Eh to da yake bangaren Larabci ne muka yi wata makaranta ta Malam Nasiru Kabura tun daga primary dai mun yi Nahjatul Islam yawa zuwa secondary Turasul Islam ta Malam Nasiru Kabura. Ya aji uku dai ne kuma karatun ya tsaya. Eh ubun Malam Nasiru ubun dai su ran kalli gaci jami'a ba.
To sai ka zo nan a Niger, to me baka sha'awa a jamhuriyar Niger?
Eh to gaskiya ne ma abinci dai kawo ne gaskiya inda a can ina karatu wannan dan taba sana'a dinki.
Eh
kuma da Allah da dai za mu nan a ci gaba da yin sana'ar yawa shine kuma Allah ya sa na zo nan din kuma sai sana'a ta zama ta hanyar abinci na yawa da aure duka da mu'amala ta gaba ɗaya duka sai sana'a dinki ne nake yin ta gaba ɗaya.
Iko Allah kuma daga sai ka iske na a Niger ma ana Hausa sai dai kaga kaman ma kana a Nigeria dan dai duka duk alamun komi ɗaya ne ko?
Ah kwarai kuma tun da Allah ya sauke ni kuma ya sa na ɗan ya ƙaddara na shiga gidan Sheikh Shaibu nan Yamai da kuma abin duka sai kamar dai ban baro ko Nigeria ba ne yake ji inda duka mu'amala da ake duka yanayi babu wani canjin da za ka gani a gaba ɗaya ma birnin Yamai din ba zan ce ma gaba ɗaya. Ba wani canji da za ka gani wanda za a ce ka yi nisa an ba da yaren Faransanci ba da English da kuma zabarmanci da ake yi.
Eh.
Amma babu wani bambanci haka da za ka gani yawa na mu'amala. To. Karshe a bicen kenan.
To yanzu a nan fuskar ta kawo shekara 20 a nan a Niger. Wace sana'a kace kana sana'a? 21 ko?
25 ma yanzu.
Eh kace kana sana'a dinki?
Eh.
To ya harkokin suke a kasuwancin dinki?
Ah dinki alhamdulillah gaskiya sana'a ce mai rufin asiri kuma da rabon arziki duka ana yin ta a ciki. Yawa har a yi gidaje a yi motoci a yi duk abin da Allah ya kaddara za a samu na rayuwa cikin sana'a dinki. Yawa sana'a ce ba karamar sana'a ba.
To lallai sai mu Allah, sai mu Allah godiya.
Ah mun gode wa Allah kuma ya kara mana lafiya inda gaskiya ba mu ba ba iyalanmu ba abokanan arziki da yawa suna amfana da wannan aikin da muke yi sosai magwa.
Eh a yanzu haka kana da yaro nawa a ƙarƙashin ku da kake koya ma sana'a?
Eh to ka san yanzu yaran kaman TV ne.
Eh
ya wanda ka kama ka koya mu sai su gun sai su gun Allah ya gode da ko mu da muke tare da su.
Okay, so baka taɓa samun sha'awa kamar ka da wata makaranta inda za ka koya ma matasa maza da mata ka samu kamar wajen taimako daga gwamnati ko wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu irin wannan sai ka samu kana koya ma mutane ba an yi mai baka har ma wasu shahohi kamar su Maradi, su Zander, su Difa haka?
To wallahi muna da wannan sha'awar sosai ma kwatin da akwai wanda ma wani mutumin Agadas Kuzu dai ne wanda ya kawo mun yaransa na koya masa. Da yake yaran shi ne dai bai tsaya ya koyi aikin da kyau ba. Dan gaskiya shi ne ma mutumin da zan ce na ji daɗin koya masa aiki da nayi shi wannan da aka kawo mun shi.
Eh.
Saboda a lokacin gaskiya duk sati ɗaya za a bani jaka 10:15.
Ikon Allah.
Sai Allah bai sa ya tsaya ba muka sati uku yake ganin kamar ya fahimci abin da ya fahimta. Ya gane ya tafiya sa shi ya a lokacin.
To a birnin Yamai a wace unguwa kake? Kamar in za a yi masu sauraron mu suna so su je su kai maka ziyara ko su je su kai maka dinki ina za su iya ganin ka?
Eh ina nan Italy Shet More daga baya cikin Fabe nan nake wajen sana'a ta kusan shekara 10 inda da ina cikin Habube na ne. To sai Allah ya kaddara fitowa ta kuma sai na fito cikin Habube ne na dawo nan Shet More bayan Italy Shet More.
To nagode kwarai Malam Usman dan Kano dan asalin kasar Nigeria da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a Yamai babban birnin kasar. Mun gode da ka ba mu damar tattaunawa da kai a cikin shirin Uwa Bar Gida. Gida ya bar shunni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Nagode.
To a gaida Abdulaziz, yanzu kuma ga Suleiman Munmuna Barma dauke da sharhin jaridun Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa babban sufetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ziyarci jamhuriyar Nijar a ƙarshen mako inda suka gana da shugaban hukumar 'yan sandan Nijar Sule Abubakar da ministan cikin gida Alkash Alhada da jami'an ma'aikatar tattara bayanan sirri Jerir ta ce a ƙarshen wata ganawa da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a fadarsa, Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar ya bayyana cewa ya zo ne a bisa umarnin shugaba Muhammadu Buhari domin tantauna hanyoyin tabbatar da tsaro a waɗannan ƙasashe biyu. Jaridar Air Info na cewa hukumomin Najeriya sun ba da sanarwar neman wani hafshakin ɗan kasuwa ɗan Nijar ruwa a Jallo. Kodayake bata bayar da cikakken bayani akan sunan wannan ɗan kasuwa ba. Jaridar ta ce hukumar yaƙi da cin hanci ta tarayyar Najeriya EFCC ce ta ba da wannan sammaci sakamakon wani binciken da ta kaddamar game da wasu harkokin da suka shafi wannan fitaccen ɗan kasuwa. Jaridar La Griffe ta bayyana cewa ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin ƙwarya ya hallaka mutane 19 a jamhuriyar Nijar, yayin da gidaje 5,130 suka ruguje. Sannan ambaliyar ta wuce da bisashe 880 da rumbun cimaka 201, lamarin da ya raba mutane 53,202 da mahallinsu. Jaridar ta ce ba yau ba ambaliyar ruwa ta soma haddasa barna a ƙasar Nijar, to amma bayanai na nunin gina gidaje a kan magudanai ko makwancin ruwa na daga cikin dalilan faruwar wannan al'amari mai nasaba da rashin bin umarnin mahukunta. Mukarkare da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi odar jirgin kashe kwari samfarin AT-504 ko kuma AT-504 a daidai lokacin da manoman damana suka dukufa da gyare-gyaren amfanin gona. Jaridar ta ce ministan bunƙasa ayyukan noma Albade Abuba ne ya karbi wannan jirgi da aka sanar cewa kamfanin EBS na Idi Master ne ya yi odarsa daga ƙasar Canada akan miliyar guda na sefa waɗanda za a biya a nan gaba, yayin da ƙwararru a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma ke cewa jirgin na da inganci domin zai iya shafe awa 4 a sama yana feshin magani, zai kuma iya feshe eka aƙalla 30 a kowane minti guda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule, za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Agustin Bizimana tsohon babban jami'in gwamnati ne a jamhuriyar Rwanda. Ana neman sa ruwa a Jallo saboda samun hannunsa a kisan kare dangi a shekarar 1994 a ƙasar Rwanda. Ana tuhumar Bizimana da haɗin baki wurin aikata kisan kare dangi da kuma kashe shugabannin 'yan adawa, yayin da yake rike da mukamin ministan tsaro a Rwanda. Ana zarginsa da horarwa da kuma raba makamai ga 'yan bindiga da kuma shirya jerin sunayen wasu mutane da zummar kashe su da bada umarni da kwarin gwiwan kisan 'yan kabilan Tutsi a cikin wani tashin hankali da aka kwashe kwanaki 100 ana yi a shekarar 1994. Akan waɗannan da wasu laifukan, kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta Rwanda da za aka santa da residual mechanism tana tuhumar Bizimana da aikata laifukan kisan kare dangi da laifukan yaƙi da wasu batutuwa da ya kamata a kama shi a kansu. Amurka tana aiki tare da Majalisar Ɗinkin Duniya da wannan kotu ta residual mechanism da wasu gwamnatoci domin su tabbatar da Bizimana da wasu mutane ba su iya kaucewa shari'a ba. Domin cimma wannan manufa, Amurka ta aje tukuicin $5 million ga wanda zai ba da labari da zai kai ga kama shi. Idan kai ko wani ya samu labari game da Augustin Bizimana ko ya san inda yake, zai iya kai labari a cikin rufin asiri ba tare da sanin kowa ba. Ka tuntuɓi ofishin jakadanci ko ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke kusa da kai domin a tuntuɓi babban ofishin tsaron yankin, ko ka aiko da saƙon email zuwa ga ofishin bada tukuici akan masu aikata laifukan yaƙi na Amurka akan wcrp@state.gov, ko kuma ka tuntuɓe mu ta wannan lambar WhatsApp alamar ƙari da ɗaya wato +1 202 975 546. Haka zalika zaka iya tuntuɓar shafinmu na Facebook www.facebook.com/warcrimesrewardprogram, ko ka biyo mu a shafin Twitter www.twitter.com/warcrimesreward saboda tura hotunan mutane da ake neman su ruwa a Jallo. Za a gudanar da bincike akan duk wani labari, kuma za a tsare huska da bayanin duk wanda zai kawo labari na waɗanda ake tuhumar. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan Benin Yamai.